sabon namaku daga wata sace da wurin ha mai gabatarwa malam Jibrani Isma'ila Khalifa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. وبعد أن أوانا مسلمي ما بعد ماتا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو جمعة أكو قوات شعبان هجرة دبوتايا داريهدو دا أربعين داتايا wanda ya daidai da 27 ga watan Mars shekara ta 2020. Maudu'in mu a wannan rana shine hana sallar Juma'a ko sallar Jam'i saboda annoba ta coronavirus ko kuma COVID-19, da kuma mas'alar ganin gashi a cikin Al-Qur'ani a matsayin maganin wannan cuta. To alal hakika ƴan uwa, da ban so in yi magana akan wannan matsala ba, domin already malamai sun yi magana akan wannan, kamar babban jami'in masallacin tarayya Abuja Professor Malam Ibrahim Makari ya yi bayani wanda yake ya ishi komai bayani da tafsir details akan duk wannan matsala baki daya. Allah faka masa da alkhairi. Kuma daga baya maulanmu Sheikh Ibrahim Fale, wanda yake shine shugaban committee fatawa na Najeriya baki daya, yayi magana akan wannan mas'ala, da kuma malamai ma da yawa sun yi magana akan waɗannan mas'aloli, wanda ina ga wannan ya isa. To amma abin da ya ja hankalina shine abinda anda malam Jingir yayi magana akai, kufan naga yayi magana akan kishi abinda mafi yawan malamai suka faɗa na maganar yin sallah ta Juma'a ko Jam'i. Ya dau zafi akan abin, yana ga abin ba musulunci bane ba. To wannan ya daga cikin abin da ya ja hankalina akan wannan magana. Sai kuma maganar ganin gashi a cikin Al-Qur'ani, wani dan uwa daga baya ya kira ni, yana ce min abin yayi tsanani, yayi kan da Kaduna, cewa hatta kai ga wasu suna cewa gashin da ake gani gashin Annabi ne. To aka ga fitillah subhanallah, wannan shine yasa a zan yi magana akan wannan matsala. To na farko da yan uwa, wannan cuta ga ta tago ta tabbata, hakika ce reality ce, ba ƙarya bace, kuma tana kashe mutane, kuma tana yaduwa da irin tsarin da ba a taba sani ba a duniya. Yaduwar nata ya isa daga haduwar mutum da mutum, to sai ta yadu wannan cuta. To Allahu alam, mu dai ba mu sani ba abin da zamu iya akai, sai dai addu'a mu maida lamari zuwa ga Allah, mu tuba zuwa ga Allah. Kuma addinin musulunci ya koyar da mu yadda ake yi idan annoba ta zo wa gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim duka sun rawaito hadisin, yana cewa idza famitum bihi bi ardin fala taqdamu alai wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ita idan kuka ji annoba ta sauka a gari, kar ku shiga garin. Idan kuma kuna zaune a garin, to kar ku fita don gudun cutar. Kaga man balla ya koya mana, kar ka je ka dauka, kar ka fito da ita, kuma ka zo ka shafa wa ƴan uwanka mutane a duniya baki daya. Dan haka man balla ya koya mana wanda wannan tsari shine wanda kasashen da abin ya fara faruwa a kafin suka fara yi, kamar kafar China da kasashen da abubuwan duk ya faru, wannan hanya aka bi na maganar rashin haduwa. Na farko an killace garin, sannan aka hana fitowa waje duka. To amma duk da haka, wannan cuta saboda gaggawar yaduwarta sai da ta yadu a duniya. To ƴan uwa, ba fa abin da zamu yi anan, sai dai addu'a, musamman kafashenmu da mu ba mu da karfin ma da zamu iya, wato abin da suka yi na kokarin harkar lafiya na kiyaye mutane daga wannan cuta, na kuma ba wa mutane magani waɗanda suke kan wannan cuta. To lallai addu'a ya kamata mu fa a gaba. Kuma hadisai sun nuna mana cewa ita fa wannan, to fa in dai mutane alfasha ta bayyana, zalunci yayi yawa, mutane sun bar Allah, to Allah ta'ala zai jarraba mutane da wannan irin wannan azabar. Muna fata Allah ya sa ba azaba ce Allah yake mana akan dabi'un mu, da haka a koma ga Allah, a tuba zuwa ga Allah, a yi ta tabarru'i zuwa ga Allah, ana addu'a, ana lakkana wa yara ƙanana suna yin addu'a, ana ta yin tawassuli da sunayen Allah kyawawa, ana tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ta'ala yayi mana wannan musiba a duka duniya baki daya. Kuma ba farau bace ƴan uwa, wannan matsala ta faru a lokacin Sayyidina Umar wata annoba ta faru wacce ake ce mata Da'unu Amwat. Amwat din gari ne a cikin Filistin wanda a lokacin Sham tana a cikin Filistin daga nan sai ta shiga Sham wanda Sayyidina Umar a shekara ta 18 bayan hijira bayan an bude Baitul Maqdis kenan wannan abu ya faru. Sayyidina Umar ya ki shiga garin aka dakata ba a shiga ba kuma ba a bar wani ya fito ba dan haka aka tsare wannan cuta. Bayan an gama kuma Sayyidina Umar ya je shiga wannan gari da inda duk abin ya faru a kafar Sham aka kai dauki aka duba mutanen da suke ciki aka je kai wa'ana aka je aka yi taimakawa mutane suka yi recovery na tunda an fa matsaloli na mutuwa da arziki da sauransu. To wannan din kaga ya faru a cikin addinin musulunci. Addinin musulunci waye ne? Wannan yan uwa dukkan malaman duniya ba mu kadai ne musulmi ba a Najeriya. Dukkan ba malamai sun yi fan ba ba a cikin ittifaqi ba kike ba amma majority na malaman duniya sun tafi akan wannan da kungiyoyin malaman addinin musulunci da majalis na fatawa na musulunci gashi nan Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Turkey, Jordan sun garba garin su duk ko ina an yi wannan abin. Yan uwa ba mu kadai bane ba. Kuma wannan cewa ni ban yadda ba ni sai na je masallaci na yi juma kamar yadda shi malam jingir yayi to tare da girmamawa gare shi wannan baya nuna cewa malam jingir ya sauran malaman duniya ko malaman Najeriya a imani. Wannan ba alama ce ta imani bane ai cuta ba za ta kama ni ba ƙarya ne turawa ne saka wannan ba gaskiya bane ba domin malam mun ga malam tare da girmamawa gare shi mun gan shi ko yaushe yana yawo da yan sanda da mobile da yan agaji suna kare shi yana yawo a cikin garin su na Job da idan bai je daga gari zuwa gari ana kare shi wanda ba ai wannan ba Allah famba alai falama wannan ba ana bauna a baban gida man Allah nan bai fita unguwa sai ya tarfa fojoji da masu kare shi. Sannan Sayyidina Umar yana matsayin sa na shugaba Abubakar Ali Uthman dukka ba a kare su. Muawiya shine ya fara aka fara kare shi. Malam idan imani ne bai kamata wani ya kare ka ba ka bar Allah shine zai kare ka. In din dan imani ne amma ana kare ka da bindigogi kuma ka ce ba za mu fita ba za mu kare kanmu ga barin cuta ba wacce take yaduwa da mutun ya taɓa mutun da haka malam ya kamata ya muraja'a wannan ya kamata ya nemi likitoci kuma ya nemi malamai ko da wanda ya yarda da su ne in bai yarda da waɗannan ba cewa a haɗu me ya mafita a wannan abin amma jefa mutane a cikin halaka wannan bai ba. Sannan kuma a bangare guda kuma bangaren gwamnatoci da gwamnoni da shugabanni kar ku je ku dauko mana turanci kawai ku fassara ku ce yau ba an rufe ko ina an rufe kasuwa an rufe gari an rufe waye a'a kuma ku koma zuwa ga likitoci. Likitocin da ministries na lafiya su nemo likitoci a tabbatar mana da magana daya kai gwamna kai shugaban kasa kai minista kai waye abinda likitoci suka yi ittifaqi to shi ba ka karanto bana ka ce to yan uwa an rufe gari kar a je masallaci wannan idan ya tabbata malamai sun ce mu zauna a gida wannan babu matsala mu bangaren addini ba mu da matsala amma dai muna son ittifaqi na likitoci. Kar wani likita ya je radio Kano wani ya je radio Kaduna wani ya je express wani ya je freedom kowane malami kowane likita da abin da zai faɗa a'a fa dukkan ittifaqi yadda ba su rinka magana a guda daya. Kuma yan uwa maganar sallan nan fa dama sallah ana yi ne dan atina Allah wa aqimis salata li zikri. Sannan kuma abu a hadaka sai sallar jama'a ta fi ta mutum daya a hadu saboda addinin musulunci dini na jama'a wannan ruhul jama'a din abu a tsaya tsakanin sarki da talaka tsakanin mai kudi da talaka tsakanin kowa a tsaya a sau daya a gaban Allah. To wannan abin akwai ta'awun akwai ruhi na dan uwantaka akwai taimakekeniya akwai ganin kusakun juna za a san mai matsala ba musulmi ba su tattauna matsalolin su a masallaci. To wannan duk an san wannan wannan ya daga cikin hikima shi ta musulunci ya karfafa sallar jama'a. To amma ƴan uwa idan an samu matsala ai ba lallai bane ba musulunci ya gaya mana muna karantawa a cikin littafai na fikku basic na fikku ana karantawa cewa idan mutum a bai da lafiya ba ba shi masallaci ba idan mutum yana so bai je masallacin juma'a akwai yan fashi a hanyar ana zato to sai ya zauna ba ba shi masallaci ba ko in ya bar shagon sa ko gidansa ana cewa an tafi juma'a ana zuwa ana fata kayan mutane sai ya zauna ya tsara dukiyarsa. Kai malamai suka ce idan mutum yana so ya je juma'a amma a hanya akwai wanda yake bin sa ba shi kuma lokacin ya cika bai da shi ba bai iya ba musulunci yace ya zauna a gida kar ya je juma'a. Ammar afuwa kaga wannan ba ma rasa dukiya zai ba ba komai ba ba rasa rai zai ba amma har tsunci da zai shiga shari'a ta sauwake masa ko ba ta aka ce an daina baki daya ba a'a ta aka ce zuwa wannan abin ya fice dan haka ɗan uwa waɗannan babu wani laifi a ciki. Wannan yana nuna girman yadda addinin musulunci ke kare ruhin ɗan adam. Ran ɗan adam to bayan addini ba abin da ya kai ta. Kuma falla ba a yi a gida. Maulana Sheikh Ibrahim Saleh a cikin fatawarshi ya ce idan ya zama dole ma in dai halittun sun gaya mana haka to mu bi. Idan ya zama dole sai mun yi juma'a mu yi a unguwanninmu. Shikenan mutum 12 biyu su yi. Dama a malikiya ne yake adadin su ya kai 40 na nadin a adadin yawan mutanen fallar juma'a a wasu mazhabin 12 ma ya isa. To mu dauki wannan ra'ayin sai mu zauna a gidana mutum 12 in ba mu kai ba mu haɗu da makota na mu yi mu bubbuda ma'ana kar a matsi juna a misallar juma'a ɗayan mu tashi ya huɗu ba da Hausa wanda yake da iya ilimin abin da ya fani ya fakkar da mu ya yi mana sallah shikenan har wannan abin ya fice mu'akkati ne insha Allah muna fatan Allah ta'ala cikin satin nan ya ɗauke wannan cutar kuma ya bayyana maganin ta ga duniya baki ɗaya amma wannan abin mu'akkati ne dan a samu sauki kar abin nan ya zo ya yaɗu lalle ya kamata malamai su koma su sake bincika abin nan abin da ya kamata shine mu binciko falsafar ra'iyya gaya na falsafa ta musulunci haka wannan abuwa sai a zo a duba ga musulunci ga abin da yake nufi ba yana nufin cewa da an bar sallah bane ba ana cewa a turawa ne suka shirya mana wannan dubbance ne a yi kirkirar ta aka yi ƙarya ce ma duk an yi wannan zancen a baya kuma turawan sun yi da masu analysis na economy duk sun yi amma dai yanzu reality ce akan titi tana kama mutane lalle ya kamata mu san wannan sannan a ƴan uwa shugabanni kar gwamna ko shugaban ƙasa ya ce na rufe gari na rufe ƙasa na rufe kaza a'a ya saurari likitoci abin da ba su bisa ittifaki su sannan ya gaya mana abin da suka faɗa cewa saboda kaza ga iya dadegun ya kamata iya nan garin mai kaza ko iya ƙasa a yi kaza sannan ba wannan kadai ba lallai ne a providing abinci ga mutane muna ganin ƙasashen Iran da Turkey da Iraki da ƙasashen dukkan ƙasashen musulmi su da ƙasashen duniya ana kaiwa talaka wanda ba su da shi abinci lalle ya kamata ai providing wa'annan abubuwa duk abin da mutane ba su bukata idan ba haka ba idan coronavirus bai kashe mutane ba to yunwa za ta kashe mutane a gidajensu lalle ya kamata a kula da wannan haka na abin da shafi abin da ake bukata na sabulai da sanitizers don yanzu an fa gashi nan yayi tsada abin 250 ya koma 2500 yanzu an ce ma ya tsaya lalle ya kamata gwamnati su ananta da gwamnati akan wa'annan kamfanuka da dilolin umma dilolin da suke kara kudi lalle ai hukun da duk mutumin da aka kama a kwata kayan sa a raba mutane kyauta a kulle shi kuma saboda bai da imani bai da tunani ya kara mutane kudi a cikin lokacin da ake bukata wannan dan mai da ake fakawa a wanke hannu da shi dan a samu sauki kuma ai providing gwamnati ta saya da yawa ta sa kamfani ya buga da yawa a raba a masallatai da unguwanni da sauransu a taimaka wa mutane ko kuma a kawo shi ai subsidizing kudin shi yadda kowa zai iya siya sai ko da 250 ne ko ma kafa da haka lalle ya kamata shugabanni su yi wannan kuma ya kamata su gane cewa da adadin cutar nan ba su ta a Najeriya amma saboda ana so su shigo aka bar airport din Najeriya a buɗe suka dinga shigowa suka dawo mana da ita kuma suka shigo ba a duba su ba suka dinga yawo daurin aure ga su suka yada a cikin al'umma wannan fa su ake magana ba a magana direbobin su da security din su da yan sandan su da suke kare su da iyalan duk ba a magana wannan wanda suke alaka da su amma kawai magana su ake ga san aunawa dan haka abin nan fa yana nan bayya dan haka dan mataki ne tsanani akan waɗannan abubuwa a tsaya domin mutane ba abin da yasa su ma mutane suna dan karabin gaskiya wasu da fice ba su yaddan ba saboda gwamnati ai da can ba ta taka kulawa da mu ba muna mutuwa da malaria muna mutuwa da cututtuka gwamnati ba ta yi komai ba an san sauro ne da sauransu da karanta da cututtuka gwamnati ba ta yi providing wannan abubuwan ba amma yanzu gashi tana fassara abin da aka faɗa da turanci to amma dai ƴan uwa ba za mu biye wannan ra'ayikan ba dole ne mu koma magana ce ta rayuwa yanzu mu tsaya akan abin da yake na gaskiya ga abin da maulamu ya faɗa Ibrahim Saleh wanda shine shugaban kwamitin fatawa ga abin da malamai suka faɗa duk duniya ya kamata mu ba mu bi wannan abin kar mu tsaya mu ce kawai malami ya bauna a masallacin ce ni ban yadda ba ni ban yadda ba ni ban yadda ba ya kamata yana daga cikin sharadin fatawa ka san nassin addini ka san kuma waƙin al'umma ka san tak ka san kwantak amma in baka san wannan ba to ba ka iya yin fatawa al'umma ba daga kawai kace ko da katun mutane amma ba za ka iya fatawa ba lalle ya kamata ƴan uwa malamai da almajirin dawo kan wannan a matsala mu tsaya mu kai ittifaki ba matsala ce da zamu go muna sakani a junanmu ba to ƴan uwa sai kuma abu na gaba maganar cewa yin amfani da gashi da ake gani a Al-Qur'ani dan magani wannan mas'ala malamai sun yi magana akan ta amma ban dan ƙara bi ta kanta saboda sai aka ce wani mutum yayi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci mishi a duba cikin suratul baqara za a ga gashi in an dauka an jika za a sha maganin coronavirus ne to yan uwa na farko mutum nan ba mu san waye ba har yanzu kawai yadawa akai ta social media mutane suke yi kuma aka buda aka ga wannan gashi a ci mutane suke dauka suke yi har ta kai gofuna cewa ai gashin annabi ne wal iyad billah ba mai da wannan ba to mafarki dai kowa ya san shi ni ya tabbata mafarki da manzon Allah wannan ba ku kwanto a cikin mun imanin mutum ni zai yi wannan abin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in ya gan shi a mafarki to da fannin zai gan shi a fili ba da mu mun yadda da wannan mun yi imani da wannan ta ma wannan abin ba mu san waye ba kaga bai inganta ba kenan la haka ba mu bombi wannan abin ba sannan ba ɗan uwa ba fa sai aka ce a karanta suratul baqara ba da ta yi mana akan suratul baqara ko da bai inganta ba a ruwaya rarrauna sai ce eh to dama dai a hakika ma lokacin da annabi yana raye ya ce mu karanta suratul baqara da qur'ani baki ɗaya ma da suratul baqara din kanta ma a matsayin magani sai a karanta ta ko a rubuta ta ko a tofa ta a cikin ruwa sha dukkan wannan ba a yi to amma fa sai aka ce ba a ga gashi a ciki to an buda an ga gashin nan da yawa fa ɗan uwa mutane sun gano cewa akwai wanda ya ga gashi kata kata a cikin alqur'ani da duk faulal da bai ma akwai saboda gashi yana da wani magnet da ka tsaya a jikin sa ko littafi ko takarda ko riga kai bin nan zai kama da ma can duk in an duba gidajen mu tafan mu ba a ga wannan abuwa ba wai kadai a cikin alqur'ani bane ba da aka yi uwa wannan ba abin da ya kamata a bashi muhimmanci ba shi da ya gani in ya tabbatar ya gani to akan sa yake shin annabi ya ce mana ya goya gaya mana mu ma mu yi sannan tau ina ba a ma san mutumin ba ko a riwaya malam Musa Ibrahim Sali Allah ya taka madda alkhairi kace to riwaya ma ta hadisi ta zahiri ai ana bin diddigin ta a tabbatar da ita to bare wannan ba ma ta inda za a bi diddigin nata ba san waye faɗa ba kuma ban sai na mafarki to don haka abinda ya kamata mu tsaya abinda likitoci suka ce shi ba abi mun balla yayi umarni a amfani da magani a yi likita kai malam Musa Ibrahim Sali ma ya ce Allah wanda yake cewa ma ai amfani da ganyen darbeziya nin ya ma fi wancan inganci dan shi zahiri ne gashi magani ne la Allah masana sun sani suka faɗa cewa yana rage irin waɗannan abubuwa na cututtuka shi ya fi sauki a matsayin maganin mu na habal to ya ma fi inganci da a ce mutum ya ce an ga gashi ana wannan kuma mafi muni a ce gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ɗan uwa danganta wannan abun fa khurafa ce shi ma wanda ya mafarkin ba a ce ya ce haka ba amma mutane suna ɗauko wannan abin su kashi ba wannan khurafa to abin da yasa ya ja hankalina ta ajanibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa wasa bane ba ɗan uwa a gashin manzon Allah ya fi kowane abu a duniya ya fi duk wani abu a duniya a yanzu gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake ya shafi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da zamu yi wasa bane ba abu ne mai girma muqaddas ne a gunmu duk abin da ya shafi manzon Allah da haka mutum ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ba in ba gaskiya bane ba mutum ya ce wannan gashin annabi ne gaskiya wannan ba gaskiya bane khurafa ce dan ba a ji wannan a farko ba yanzu kuma aka fara jin wannan abuwan da haka ɗan uwa wannan ba tarbiyyar musulunci bace ba ya kamata mu dawo hankalin mu ya dawo jikinmu malamai su dora mu akan abin da ya kamata likitoci su dora mu akan abin da ya kamata gwamnati ta taimakawa mutane wallahi ana cikin hali iya wannan yanzu rashin movement din da ba a yi da ma'aikatu da aka kulle da kasuwanni wallahi mutane sun shiga tsanani ana buƙatar abin da ba a cima mutane suna buƙata lalle ya kamata gwamnati ta provide wannan da ƴan kasuwa da ma kuɗi nake so in ce dukka duk wanda yake da hali ba to daidai gwargwado ya taimaka wanda bai da shi a wannan halin yau mai shi ma bai da shi a wannan halin domin duk wanda ya fita kasuwa ba kwana uku talakawa ba fa zama abin da bai ci ba da shi da iyalinsa to lalle ya kamata a dauki matakai a fitar da tsari a fitar da kuɗi komin yawansu na gwamnati a fitar da su dan a ciyar da mutane masu kuɗi su fito da shi su ciyar da mutane lalle kuma mu ɗan uwa a ƙarshe mu ta addu'a Allah ta'ala ya yaye mana wannan Allah ya dauke ta duk azibabu da cikin satin nan annabi ta rasa a duniya Allah kuma ya bayyana maganin ta baki daya a gano ta a gano maganin ta cikin sauki wanda ba a ga duk al'umma ta waraka ba wai musulmi kadai ba har waɗanda ba musulmi ba wasu suna cewa ai Allah ne zai kowa mutanen China saboda abin da ya faru a Igor wannan duka ba mu da ikon wannan tabbas gaskiya ne duk musibu suna faruwa ne wato da halayenmu amma ba ka da iko a musulunci kai pointing ka nuna ka ce abu kaza da ya faru saboda kaza domin gaibu ne a girgiba kafa da aka ya kafa kaza saboda kaza ne abu kaza da ya faru saboda kaza ne wutar daji saboda kaza ne a ba mu da iko amma da yana da alaka da halayen mu kamar yadda hadisi suka nuna amma ka daga danya ba ka nuna kai pointin ka ce wani ne saboda kaza nan ta yi kaza to fa wannan ba mu da iko mun kufa cikin abin da mun sani ba cikin gaibu wala taqu ma laysa laka bihi ilm duk abin da baka sani ba kanka tsaya akan sa ba kada iko dan ba a tambaye ka akan wannan abin Allah yayi mana Allah ya taimake mu Allah ya haka kan malaman mu da likitocin mu Allah ka kawo mana sauki dan alfarmu da Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ake batanta kamu da su Allah ka yaye mu cikin sauki cikin sakan daya dan alfarmu da Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwa ai ta'addu'a ana ambatan Allah ana tawassuli da sunayensa ana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tawassuli ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana lakanawa mutane ayoyin alqur'ani ga sunan salamun qaulan min rabbir rahim da ayoyi da dukka dai na malamai alqanawa wato kamar salamun qaulan min rabbir rahim kowa zai iya fada ko yara kanana ba a rinka lakana mu suna yi 711 manya wanda za su iya yi 280 kamar duk malamai suka gaya mana ga yana ifu nan 101 duk daya dukka malamai suna ta gaya mana wa'annan addu'o'i dukka wallahi masu kyau ne dan kuma duk mutum wanda ya samu to yayi da addu'o'in sa da ya saba yi Allah yayi mana mu koma zuwa ga Allah mu kankan da kai duk abin da muka san muna yi mara kyau to ɗan uwa mu janye masa mu yi kokari mu koma ga Allah ta'ala mu kankan da kai Allah ta'ala yayi wato yayi mana wannan abin اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دم اوانكو تجاني اسماعيل خليفه